رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوتكوس جوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دري هدو دتلاتين دهدو ودا تيدي دي دا شابكي gawatan bakwai na shekara ta 2013 ta miladiya zamu tashi a ci gaban darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan wata na ramadan ne albarka zamu tashi yau insha Allah aya ta 85 a cikin suratul a'raf kafin mu fara karatun zamu amsa tambayoyi waɗanda aka rubuto daidai gurgudo tambaya ta farko shine tambayar shin akwai laifi idan mace ta rage gashin kanta ya asali shi gashin kai zina ne ado ne wanda Allah madaukakin sarki ya ba ma wato maza da mata musamman kuma ga mata dan haka aka halamta ba umarci mace ta asla gashin kanta ba idan tayi aikin haji ko tayi aikin umra sai dai ta rage gurgudan wato gaban dan yatsa asali babu laifi ga mace ta rage gashin kanta amma da sharadi ya zamanto a cikin yin haka ba tana kwaikwayon kafirai bane ko tana kwaikwayon wata al'ada wadanda take aka san mutanen marasa kirki da ita kamar alal misali idan wani yayi ne wanda yake aka san na mata wadanda suke wasansu sune suke yi to anan wajen sai a hana ta tayi haka ta babin kada ta karkata zuwa ga azzalimai wala tarkanu ilal ladina zalamu tunda Allah ya hana wato mutum ya karkata ya zuwa ga azzalimai ya tarayya da su a cikin abin da suke yi ya zamanto alama ce daga cikin alamomin su ta kuma babin man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kama da mutane yana cikin su amma in ba haka ba asali ya halatta mace ta yi musamman in ya zamanto akwai maslaha a cikin yin haka alal misali idan tayi haka din ko saboda dalilin lafiya ne likita ne ba ta shawara ta haka ko likitan fata ko likitan gashin yana karkarewa yana zubewa aka ce abin da zai yi shine ta aski ko ta rage gashin domin ya fito da ya tofo da kyau to babu laifi in akwai wata maslaha da tara ta da haka kamar an rubuto Maimuna bintul Harith matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta aske gashin kanta wanda ta yi haka ne da isharar likita wanda ya nuna halaccin yin haka domin da bai halatta ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata inkari sannan tambaya ta biyu shin mace mai haila za ta iya karatun alqur'ani daga waya tunda an ce ba za ta iya rike cikakken qur'ani ba kuma shin yaya za ta yi idan ta zo wajen sujjadar tilawa mace mai yin haila ba ta karanta alqur'ani da niyyar tilawa ta ibada za ta karanta alqur'ani ne idan tana yi dan koyo ko dan tana jin tsoron haddata za ta zube amma ta karanta alqur'ani da niyyar tilawa ba ta yi domin an ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da yake halatta yake tsare shi tsakanin su da karatun alqur'ani ghairul janaba in ba janaba ba to janaba kuma ana ba ta hukuncin haila bal a haila tsarkinta ma ya wato rashin tsarkinta ya fi tsananta bisa na janaba dan na janaba za a iya dauke shi shi kuma haila ba za a iya dauke shi ba dan mace mai haila ba za ta iya tsarki ba ta wanka sai idan haila ta dauke saboda haka rashin tsarkin haila yafi tsanani bisa rashin tsarkin janaba akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah ibn Umar la yaqra'u al-ha'id wala al-junub shay'an min al-Qur'an mai janaba da mai haila ba ta karanta wani abu na al-Qur'ani amma hadisin yana da rauni duk da yake raunin nasa ba mai tsanani bane raunin nasa ba mai tsanani bane riwayar Isma'il ibn Ayyash ne daga malaman Madina wanda yake kuma ita riwayar sa in ya ruwaito in ba daga malaman kasar su ba kasar Sham akwai rauni wajen malaman hadisi saboda haka wani yana daga cikin wannan jinsin hadisan da Isma'il ibn Ayyash ya ruwaito daga malaman sa waɗanda suke malaman Madina dan hadisi ne madani to kuma bai kiyaye wannan hadisin ba kuma shi kadai ya kadaita da riwayar wannan hadisin to amma abin da yake shaida ga wannan hadisin shine hadisin Aisha ummul mu'minin cewa lam yakun yahjubuhu anil qira'a wa anil qur'ani shay'un ghayrul janaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba abin da yake tsare shi daga karatun alqur'ani in ba janaba ba to aka kiyasta ana ba mai haila hukuncin janaba dan haka mace mai haila duk da yake yanzu an yi wato alqur'ani da ake sawa a waya ko a na'ura irin ta iPad da sauransu, wanda yake wannan baya daukan hukuncin mushaf a bisa sahihin a bisa fatawar da malamai suka yi, malaman musu kai na wannan zamani, cewa wannan baya daukan hukuncin mushaf, na cewa sharadi ne sai mutum yana da tsarki zai dauke shi a wajen abin da yake shine mafi rinjaye na maganar malamai, cewa ba a daukan alqur'ani sai da tsarki. To amma wannan ba zai halatta mata ta karanta shi ba, idan dai da niyyar tilawa ne, kamar alal misali tana da wurdi da take yi na sauka alqur'ani duk wata, kullun tana karanta izfi biyu, to sai al'adarta ta zo, to ba za ta ci gaba da wannan wurdi ba, sai ta tsaya har sai ta yi tsarki, sannan sai ta ci gaba. Amma za ta iya yin sauran azkar, za ta iya yin tasbihi, za ta iya yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da istighfari, za ta iya daukar littafin tafsiri ta karanta, za ta iya daukar littafin hadisi ta karanta, amma tilawa ta alqur'ani ba za ta yi ba, a bisa maganar a bisa waɗannan dalilai da muka ambata. Saboda haka, dan haka ba za ta zance bangare biyu na tambayar cewa ya za ta yi da sujjadar tilawa, wannan ka ga bai taso ba akan ta. Dangane da sujjadar tilawa, ga wanda yake ba shi da tsarki, magana biyu ce ta malamai. Mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa sai yana da tsarki zai yi sujjada, wanda yake shine mazhaban kafatul fuqaha. Sai riwaya da aka ruwaito daga Abdullahi ibn Umar, kuma shine zahirin tsarin zabin Bukhari, kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar da ita cewa alwala ba sharadi bane ga tilawar sujjada, wanda a cikin karatunmu na iziya mun rinjayar da wannan mazhabar, tare da cewa al'aula mutum ya kiyaye a tsare wato yin sujjadar mutum yana da alwala, saboda karfin khilaf da yazo a cikin wannan mas'alar, duk da yake mun rinjayar da cewa ba sai da alwala ba mutum zai yi sujjadar tilawa, wallahu ta'ala a'lam. Sannan wannan yace, ina yin kyauta ko sadaka ko in kira mutum ya ci abinci amma zuciyata ba ta so, sai daga baya in ji dadi, shin ina da lada, kuma wace addu'a ya kamata ina yi? Wato sai ka yaki da zuciyarka. Shi yaki da zuciya yana daga cikin jihadi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Wanda yaji tsoron tsayuwarsa gaban ubangijinsa, ya hana rai abinda yake so, ya hana maransa san ranta, wato ka hana marai abinda rai yake so, wannan kyashin da kake ji, in haka zaka yaki da zuciyarka, ka ci gaba da yi din, koda tana ki din ka yi, wannan shine zai cire wannan kin. Ai cuta ce, kowa da gurgurdan yanda Allah ya sa masa, amma kowa yana da wannan rabo. Innal insana khuliqa halu'a, haka aka halicci mutum. Al-halu' shine mai tsananin san abin hannunsa, mai tsananin kin ya fita daga hannunsa, mai kankame shi, haka aka halicci mutum. Idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua, in sharri ya same shi yayi taraki, yayi ta kuka, yayi ta cewa ai abu kaza ne ya faru, yayi ta kurmato. Idan alkhairi ya same shi ya boye shiru, kamar ba wanda zai sani, ya kurmusu. To wannan dabi'ar mutum ce. To wani Allah madaukakin sarki ya bashi saukin rabuwa da wannan dabi'ar, wani kuma abin sai da mujahada mai karfi. To amma da yin haka, Allah yake cire wannan daga cikin zuciya. Shi yasa aka kirawo zakka, li'annaha tuzakki nafs an radailiha, domin zakka tana tsarkake rai daga daudarta, yana daga cikin dauda wannan makon da rashin san kaga abu, da rashin kaga baka san abin da ke hannunka ga ya fita. To san zakka tana tsarkake rai daga wannan. Babin zakka da babin sadaka kuma duk ɗaya ne. Saboda haka sadaka ma tana tsarkake rai. Saboda haka ka ci gaba da yaki da zuciyarka. Koda zuciyarka ba ta so din ka yi, ka bayar da sadakar, in ka yi kyautar, ka ciyar da abincin, zuciyar ba ta so amma ka yi. Kuma Allah da kana da lada. Kana da lada. Domin musamman abinda ake so, asalin niyyar ake dubawa. Yayin da zaka ciyar ka ce zan yi fi sabilillah. Saboda haka daga baya abinda zai zo na kyashi, na bacin rai da sauransu, kyale shi din ne yake nema ya bata maka niyyarka. Niyyarka ta asalin ta kirkin tana nan. Kai niyyar kirkin tun daga farko, yayin da zaka fitar da niyya. Wannan ko ba abu ne mai gagara ba. kace Allah zan fitar da wannan dan kai bana so zuciya bata so kace baka so din amma zan fitar dan kai ka ga ya mu zuciya ka ga ya mu Allah cewa din shi zaka fitar to daga baya koda taki din shaytan ya zayyana maka kin da sauransu ka kyale wannan ka fitar da batun zuciyar ka kyale ta maka da kai zance da ita kuma wace addu'a ya kamata ina yi abinda ya kamata din ka ci gaba shine ka rinka yin wannan ka ci gaba da yin wannan sadaka din ka ci gaba da yin wannan ka ci gaba da yin wannan a kyautar kuma mutum yana da kyau a cikin yana da kyau mu linka lizimtar kalimatut taqwa kalmar tsoron Allah kalmar da take sanya mutum tsoron Allah shine la haula wala quwwata illa billah domin wannan tana ɗaya daga cikin abin da yake taimakawa wajen bin Allah jalla wa ala sannan ni ne na dauki azumi a wata kasa sai na je wata kasa su ba su dauka ba da wata ya kare ni ina da 31 su kuma suna da 30 shin ni ma zan yi 31 ko 30 Allah madaukakin sarki ya kayyade wata ya kasa kwana 30 kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ash-shahru hakaza wa hakaza wata haka yake kwana 30 ana uku ya rike daya dan yatsa sai ce wato 29 saboda haka watan ramadan baya wucewa kwana 30 dan haka wanda yayi irin wannan alal misali ya dauki azumi a kasar da sun riga kasar da zai je ya sha azumin gama azumin kuma kasar da zai sha azumin suka yi 30 ya zamanto azumin sa kwana 31 zai yi kenan idan ya cika tare da su to anan malamai suna da ra'ayi guda biyu saboda ganin cewar watan ramadan baya wucewa kwana 30 malamai suka ce sai ya sha amma sirran ya sha a asirce kada ya bayyana wanda yake wannan shine mataban malik mutum ya sha azumin a boye amma kada ya bayyana dan saboda bayyanawa za ta zamanto kamar wato nuna wasani da addinin Allah kuma za a tuhumce shi a cikin addinin sa a rinka ganin kan cewar mutane suna azumi shi yana shan ruwa yace zai tsaya ya ce bayani in yayi wani bayani wani ba zai yi masa bayani ba saboda haka suka ce ya sha sirran a asirce saboda Allah bai rubuta ayi azumi kwana 31 ba wannan shine a matabar malik a wadansu kuma suka ce ya sha wadansu suka ce yayi azumin da niyan nafila tunda shi wannan ranar ba ranar idi bace a gare shi dan haka zai iya yin ta da niyan nafila bata zaman to ranar idi ba tunda ranar idi ran da jama'an musulmi suke idi wadansu malamai kuma suka ce zai yi azumi din a da niyyar cewar wannan rana haƙƙinsa har yanzu cikin ramadan ce saboda haka waccan azumin da ya dauko daga farko sai ya zamanto masa nafila wanda yake wannan shine a ra'ayin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace as-sawm yawma yusumu an-nas والفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس azumi ranar daukan azumi ran da jama'a ran da mutane suke azumi sallah ran da mutane suka soke azumi layya ran da mutane suke layya wato ma'ana baka yin sallah kai kadai saboda haka wannan dindin da kwana 30 ba zai zamanto masa sallah ba a wajen sa kaga akan haƙƙin sa sallah ne tunda ya kwana 30 tunda kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30 ku cika adadi 30 in kun cika adadi 30 ya cika to kaga wannan shine zahirin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake karfafa hadisin matabar Imam Malik cewa annabi Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a cika adadi 30 in an cika shikenan an gama to amma saboda wannan hadisin da yake cewa al fitr yawma yuftirun nas ranar soke azumi ran da mutane suke soke azumi saboda haka mutum shi kadai ba zai soke azumi ba sai tare da jama'a saboda haka sai ya ci gaba da azumi har sai jama'a sun soke azumi sai ya sha azumi tare da su wannan shine ikhtiyarin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wanda yake ya hada maslaha ta fuskoki da dama ya hada maslahar kan cewa mutum bai ware kansa ba daga jama'ar musulmi ya hada maslahar kan cewar yayi ihtiyati ga ibada ya dauki azumi da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam as-sawmu yawma yusumun nas ya ajiye da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine abu wanda yake mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam ba zai dauki hukuncin wancan mutanen garin ba ai shine in ya dauki hukuncin shine matabar Malik ya dauki hukuncin wancan mutanen garin ma'ana ya cika azumin sa 30 sai ya ajiye a bisa zahirin hadisin Ibn Umar fa akmilul iddata 30 ku cika adadin kwanaki 30 ya cika 30 sai ya ajiye to amma suka duba maslaha suka ce kada ya ajiye din sirran kada ya bayyana saboda ya tsare mutuncin sa kuma saboda ya tsare iyakoki ya tsare alfarmar watan Ramadan saboda yayin da aka ga yana cin abinci a fili waɗanda suke masu rauni na addini sai ce har wani ma da muka sani mai zuwa umra mai zuwa umra cikin Ramadan shi ma yana ya karya azumi saboda haka masu rauni cikin addini sai su amfani da wannan su ma su dinga karya azumi saboda haka shi ma mazhaban Malik ma da aka ce wanda suka ce ya hukunci da hukuncin wancan garin shine ma'ana ya cika 30 ya ajiye wannan magana su daidai ce amma ba hukuncin wancan garin yake dauka ba tunda idan da wancan garin 29 suka yi da 29 suka yi yana wannan garin ba zai ajiye ba kaulan wahida an gane wancan garin sun yi 29 wancan garin sun yi 29 wannan garin su kuma a rasu rana 28 ne ba zai ajiye ba sai ya jira sai wannan garin sun yi 29 sai ya sha tare da su tunda duk da yake a lokacin 29 sa ya isa ya cika azumi musamman da hukuncin wancan garin amma zai dauki hukuncin garin da yake ne kamar yanda wajen shan ruwa zai dauki hukuncin da yake ne kamar alal misali mutum ya dauko azumi daga kasar alal misali ya dauko azumi daga kasar China ya taho bai tashi isowa nan ba lokacin da ya iso Kano a lokacin nan tuni mutanen China sun yi bacci ba zai ce zai yi lissafi a hanya yanzu China sun sha ruwa bari na sha ruwa tare da in China ba gashi kuma yana ganin rana a sai ya ga rana tukuna sai ranta saboda haka watakila shi maimakon ya azumi wata awa 12 watakila zai azumi wajen awa 17 ko awa 18 in yace ya sha wahala yace to kai kace zaka yi azumi a cikin tafiya an ce ka ajiye saboda haka mutum zai dauki hukuncin inda yake ne dan haka wannan zai dauki hukunci a wajen ganin wata din zai dauki hukuncin inda yake a mazhabar Malik kamar yanda nace sun ce hujjar mazhabar Imam Malik shine fa akmilul iddata 30 ku cika adadin kwanakin azumi 30 saboda haka suka ce sai ka ajiye azumi hujjar mazhabar ikhtiyarin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hadisin Aisha wanda yake hadisin Aisha karfin sa bai kai hadisin Ibn Umar ba dan hadisin Ibn Umar a cikin sahihaini yake shi ko hadisin Aisha riwayar Tirmidhi ce duk da yake hadisi ne hasanun sahih kamar yadda Imam Tirmidhi ya hukunci da shi to amma shi ne zahirin sa yana nuna kan cewa mutum baya daukan azumi ya soke azumi da kansa shi kadai ina son sanar tambaya ta karshe ce yana son karin bayani akan hadisin da yake nunawa za a iya hada sallar magriba da isha ba da wani dalili ba saboda naga wasu suna yi hada duk waɗanda suke wannan suka mayar da shi al'ada sun kuskure Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada magriba da isha da azhar da la'asar a Madina ba tare da tsoro ba tare da ruwa ba saboda haka kaga babu tafiya babu tsoro babu saukar ruwa dama abin da sa ake hada jami'i na salloli wanda suka yi ishtiraki suka yi tarayya a lokaci shine da azhar da la'asar da magriba da isha shine tsoro ko ruwa ko tafiya ko kuma ibada shine kamar lokacin aikin hajji na da ake hada azhar da la'asar da magriba da isha hatta ƴan Makka wanda ba tafiya suke ba sai sun yi wannan to sai wannan hadisi na Ibn Abbas ya nuna kan cewa ba tare da ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗin ba ma ya hada sai aka tambayi Ibn Abbas me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan yace arada Allah yukhrija ummatahu yana so kada ya takura ma al'ummar sa ne to akan wannan ne malamai suka ce ya halatta idan akwai mashakka idan akwai bukata mutum ya hada azhar da la'asar ko magriba da isha da sharadin kada ya zamanto al'ada kamar mutane misali suna zaune akan wani abu na maslahar al'umma ana bincike ana tattaunawa akan maslahar al'umma ya zamanto akwai mashakka akwai bukatar su ci gaba da wannan tattaunawa tasu kada su tashi su sake dawowa zai musu wahala sai su jinkirta sallar azhar su su yi tare da la'asar ko kuma su yi in suka yi azhar din su hada tare da la'asar idan wannan bai zamanto al'ada ba waɗansu mai da abin ya zamanto al'ada kamar ɗan shi'a yanzu a Iran sau uku ake kiran sallah da kasashen shi'a in aka yi kiran sallah na asuba to aka yi kiran sallar azhar tare za a hada ta da la'asar in aka yi kiran sallar magriba tare za a hada ta da isha saboda haka sau uku suke sallah ba sau biyar ba kamar yadda kowa ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam sau biyar ake kiran sallah a zamanin sa to wannan sun saba suna sun fita daga ijma'in malamai daga ijma'in musulmi akan abin da suke saboda haka ya halatta ayi da sharadin kada a dauke shi sunna wannan shine fatuwar malamai wanda suka yi a wannan zamanin kan cewa ya halatta ayi jami'i tsakanin salloli idan akwai bukata tana daga cikin bukatar da aka kawo wanda yake bata cikin hadisi amma malamai suka yi ijtihadi akan ta Imam Suyuti yayi ijtihadi yana da awar cewa yana daga cikin abin da yayi ijtihadi wanda ijtihadin da yayi ba ma ya cikin mazhabin Shafi'iyya dan haka yake da awar cewa shi mujtahidi ne mutlaq yace mara lafiya zai iya hada azhar da al'asr da hada magriba da isha wanda yake kwance a gadan jinya a ce koyaushe sai an kawo masa a kasa yayi taimama ga kowace sallah akwai mashakka saboda haka aka kawo masa kasa yayi taimama zai iya hada azhar da al'asr yayi aka kawo masa kasa yayi taimama ya hada magriba da isha yayi wannan ita ce fatuwar Imam Suyuti a bisa wato kiyasi akan wannan hadisi na Abdullahi ibn Abbas wallahu ta'ala a'lam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ila madyan aqahum shu'aiba.
Allah ta'ala ya ce wa ila madyana akhahum shu'aiba kafin mu shiga kissar madyana jiya mun yi bayanin cewa akwai hukunce da malamai suka ambata akan wanda suka yi aiki irin aikin mutanen annabi Lut wato maza su zai kema maza babu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan wanda yake nuna kan cewar abu ne wanda yake nadiri ba abu ne wanda yake wato mai yaduwa a cikin al'umma ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi hukuncin zina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an jefa mazinaci an yi ma wani bulala wanda yake bai taba aure ba kamar yanda yazo a hadisai suka zo a hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai al-ghamidiyya da aka jefe ta da akwai ma'iz da aka jefe shi sannan da cige akwai al-juhainiyya waɗansu suna cewa al-juhainiyya ita ce al-ghamidiyya wallahu ta'ala a'ala sannan akwai kuma hadisin al-asif yaro wanda yake yi zina da matar wanda yake ma aiki wanda ake masa bulala ɗari saboda haka an yi hukuncin zina a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba a yi hukuncin wanda suke aikin mutanen Annabi Lut ba. Amma ya zo a cikin tarihi cewa a zamanin Sayyidina Abubakar an kawo wani wanda yayi wannan, duk da yake hadisin akwai rauni a cikin sa. Sahabbai suka ce me za a yi, akai sabani. Sayyidina Ali shine yace a kona su da wuta, kiyasan akan abinda aka yi ma mutanen Annabi Shu'aib, wato Annabi Lut, cewa wannan wato konannen yumbun da aka jefa akan su kamar kuna ne, an kona su da shi. Saboda haka yace wanda suka yi a kona su. Akan haka malamai suka saba, Mazhabar Malik rahmatullahi alaihi shine da wanda yayi, da wanda aka yi da shi, idan wanda aka yi da shi din shi ma mai bin wanda wato ya biye ma wanda yayi da shi, shine a jefe su kamar yadda ake jefe mazinaci, sawa'un wato sun taba aure ko basu taba aure ba. Mun san mazinaci ba a jefe shi idan yayi zina sai idan ya taba aure sahihi, ya tare da matar, amma in bai taba aure ba bulala dari ake masa. Sauran malamai sun saba, waɗansu suka ce a kai shi kan dutse sama, a jefo shi ƙasa ya faɗi, kamar yanda aka yi makaryar mutanen Annabi Lut, aka ɗauka su aka kai su sama sannan aka kife da su, cewa idan aka jefe su ɗin kuma ƙasa sannan a bi su da ruwan dutse. Waɗansu kuma suka ce a sa su a ɗaki, a saki rufin ɗakin ya faɗo kansu ya binne su. Waɗansu kuma suka ce a ƙona su kamar yadda fatuwar Sayyidina Ali ta ce. Waɗansu kuma suka ce a yi musu bulala a ta'aziri, iya yadda ijtihadin shugaba ya gani, kamar yadda yake matabar riwaya a cikin matabar Imam Abu Hanifa. Amma matabar Malik shine a jefe su kamar yadda ake jefa mazinata, kiyasan akan abin da aka yi mutanen Annabi Lut, aka jefe su da duwatsu daga sama, to su ma a sa musulmi su jefe su. Wannan kenan. To sai a faɗin Allah ta'ala ya ce wa ila madyana akhahum shu'aiba, mun aiko ya zuwa ga mutanen madyana ɗan uwansu shu'aib. Mun aiko ya zuwa ga madyana ɗan uwansu shu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha, yace shi Annabi Shu'aib kenan, yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah, malakum min ilahin ghayruhu, ba ku da abun bautawa da gaskiya face shi. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, haqiqa hujja ta zo muku daga ubangijinku. Fa awful kayla wal mizan, dan haka ku cika ma'auni na mudu, wal mizan da ma'auni na awo na nauyi. Wala tabhasun nasa ashya'ahum, kada ku tawaye mutane abubuwansu, kada ku tawaye abubuwan mutane. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kada ku yi barna a cikin kasa bayan an gyara ta an kyautata ta. Zalikum khairun lakum, waɗancan abubuwa da aka ambata khairun lakum shine mafi alkhairi a gare ku, idan wato aikata su shine mafi alkhairi a gare ku. In kuntum mu'minin, idan dai kun kasance mu'minai. Wala taqudu bi kulli siratin tu'idun, kada ku zauna akan kowace hanya kuna bawa mutane tsoro, kuna yanka wato kuna zamantowa yan fashin hanya. Wata sudduna an sabilillahi, kada kuma ku rinka zama a kowace hanya kuna hana mutane daga tafarkin Allah. Man amana bihi, kuna hana waɗanda suka yi imani da Allah daga tafarkin Allah, wato daga bin addinin Allah. Wata bugunaha iwaja, kuma kuna son wannan hanya ta zamanto karkatatta, wato kuna bata tafar addinin Allah. Wazkuru id kuntum qalila, kutuna yayin da ku kasance kadan. Fakatharakum, sai Allah ya yawaita ku. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin, ku duba ku ga yaya karshen waɗanda suke mabarnata ya kasance a bayan kasa. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi, idan wata jama'a daga cikin ku sun yi imani da abin da aka aiko ni da shi. Wa ta'ifatun lam yu'minu, wata jama'a kuma basu yi imani ba. Fasbiru, to ku yi hakuri, da ku da kuka yi imanin, da ku da baku yi imanin ba, fasbiru, ku yi hakuri. Hatta yahkuma Allahu bainana, har sai Allah yayi hukunci tsakanin mu. Wa huwa khairul hakimin, Allah shine fiyayyen masu hukunci. Madyan tana ɗaya daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba mu kissar su. Ba a gaya mana, alkur'ani bai bayyana mana su waye Madyan ba, wala hadisi, sahabbai ba su tambaya ba, wanda yake nuni kan cewa Madyan din nan da aka sani. Saboda haka an ce wato labarin ta sananne ne a wajen Larabawa, kuma haka yake a cikin tarihi sanannu ne. Abinda tarihi ya tabbatar shine kan cewa Madyan din nan sunan kabila ne, waɗansu sun ce sunan gari ne, amma abinda yake mafi sahihi sunan kabila ne. Amma sunan garin su Al-Aika, kamar yadda yazo a cikin suratul Shu'ara. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. al'aika wato mantika ce da take kusa da wato wajen da ake kusa da tashar jirgin ruwa ta al'aqaba a cikin kasar Urdun yanzu, wanda ya ta gangaro kudu har zuwa ta gangaro wajen jihar gabas har zuwa kasar Tabuk, har zuwa kasar Tabuk, amma bata kai zuwa ga al-Hijr ba. A nan mantikar suka zauna, kuma asali an ce su zuriyar annabi Ibrahim ne, sunan kakansu Madiyan ɗan annabi Ibrahim, kama yadda ruwayoyin tarihi suka nuna kenan. Haka zalika ma ya zo a cikin At-Taura, an ambace shi duk da yake sunansa duk da yake sunan shi annabi Shu'aib a cikin At-Taura bai zo da Shu'aib ba, sunansa ne na Larabci a wajen Larabawa, wanda ya nuna kan cewa alƙarya ce waɗanda malamai suke malaman tarihi suka ce Larabawa ne, suna daga cikin Larabawa da suka da aka larabtar da su, al-Arabul Musta'riba, saboda Larabawa suna wucewa ta gefen wajensu wajen tafiyar su zuwa ga Sham, ta haka suka koyi harshen Larabci, ta haka suka koyi harshen Larabci, kuma ma ana dangana cewa rubutun harshen Larabci daga wajensu yake. Wallahu ta'ala a'lam, wannan tarihi ne. To Allah ta'ala yace wannan kabila ta Madiyan mun aiko dan uwansu annabi Shu'aib, dan uwansu a nasaba, domin shima zuriyar su ne, domin shima zuriyar annabi Ibrahim ne, annabi Shu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, wannan kira ne na annabi Shu'aib zuwa ga mutanansa, ya zuwa ga tauhidi, kamar yadda kiran annabawa, dukkan annabawa wannan sun yi kira ga tauhidi, illa annabi Lut. Annabi Lut babu a inda aka ce a cikin alqurani yayi kira ya zuwa ga tauhidi, kiransa ya zuwa ga inkarin alfashin su ne. Amma an ce ma matarsa kafira ce. Wa darba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata Lutin wa imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, kaga an sabanta ta da kafirci, wato bata cikin muminai, saboda haka akwai imani. Amma abinda kiran annabi Lut ya karfafa akai shine inkarin wannan alfasha, wanda take ita ce farkon bayyanar wannan alfasha a tarihin mutane da tarihin aljanu, dan ba a samu waɗansu mutane sun yi ta ba. Saboda haka tamkar kai ka ce annabi Lut an aiko shi dan ya yaki wannan alfasha. Amma annabi Shu'aib kamar sauran annabawa, Allah ya kira shi da wato ya bayyana mana cewa farkon abin da ya kira mutanansa da shi shine tauhidi, domin shine asalin dukkan gyara, asalin dukkan kawo gyara. Rashin tauhidi, shirka, shine asalin dukkan barna. Sannan yace musu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, ba a bayyana mecece bayyinar da yazo musu da shi ba. Albayyina shine hujja mabayyaniya, hujja mabayyaniya wanda Allah ne kadai ya santa bayanin ta, bai zo a cikin alqur'ani ba. Babu wata mu'jiza da alqur'ani ko sunna ta bayyana cewa ita ce mu'jizar annabi Shu'aib, amma albayyina ta fi karfin mu'jiza, domin mu'jiza tana daga cikin bayyina, amma ba ita ce kadai bayyina din ba. Albayyina shine dukkan abin da zai tabbatar da gaskiya, ya zamanto an kafa hujja akan wanda ake masa bayani. Shi yasa ake cewa albayyinatu alal mudda'i, wanda ya kawo ƙara sai a ce ya kawo shaida abin da zai tabbatar da gaskiyarsa. Wato ma'ana annabi Shu'aib ya zo ma mutanansa da abin da zai tabbatar da gaskiyarsa, ma'ana ya yanke musu hanzari. Sawa'un da mu'jiza ce ko da bayani ko da wata hujja wadda Allah maɗaukakin sarki bai bayyana mana ita ba, amma mun gaskata da kan cewar Allah ya ce bayyina, wato hujja mai isa matuƙa wajen bayani, wajen kafa hujja, annabi Shu'aib ya zo da ita ga mutanansa. Sannan ya bi bayan tabbatar musu da wannan hujjar, ya umarce su da abin da za su yi, ya umarce su da abubuwan da za su yi na haƙoƙin Allah jalla wa ala, wanda ya rataya da haƙoƙin jama'a, haƙoƙin al'umma. Yace fa aukul kayla wal mizan, ku cika alkayl. Alkayl shine ma'auni na mudu, wanda ake auna yawa da shi. Almizan kuma ma'auni na nauyi, wanda ake auna nauyin abubuwa da shi, kamar nauyin kuɗi, nauyin zinare da azurfa. Ba a auna zinare da azurfa da kwano, akan skeli ake ɗorawa a ga nauyin sa. Asalin wato za ka iya amfani da ma'auni na mudu a wajen kamar yadda shi na nauyi, sai a cikin abin da yake na shari'a. Kowanne za ka bashi a babinsa, shari'a an ce zaka fitar da zakkafin da kai mudu a sa'i daya. Sa'i daya din nan ba zaka ce ba zaka auna shi da nauyi ba, sai dai ka auna shi da yawa. Dan in kace kilo uku shine sa'i, kilo uku na alkama nauyin ta ba daidai yake da kilo uku na yawan, wato yawan alkamar da ka auna kilo uku. In ka auna dabino kilo uku ba lallai yawan su ba zai zo daidai ba. To tunda annabi ya iyakance cewa da awo ne na mudu, to wajen shari'a da awon mudu za a yi. Haka dalika in wajen cinikayya ne za a yi cinikin gishiri da manda. Idan aka ce na awo ne, to na awon za a yi. Alal misali za ka yi cinikin kwano ɗaya na dabino a ɗan Mali da kwano ɗaya na dabino ɗan Nijar, to haka za ka canza su da kwano da kwano. Ba za ka yi amfani da awo ba, ba za ka ce za ka yi kilo ɗaya na dabinon ɗan Nijar da kilo ɗaya na dabinon ɗan Mali ba, saboda yawansu ya sha bamban, saboda nauyinsu daban ne. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mithlan bi mithl. To almithliya wajen canjin dole ya zamanto na awo a auna shi da awo, na nauyi a auna shi da nauyi. To a shahid wannan, annabi Shu'aib ya ce wa mutanansu ku cika ma'auni na awo, wato ma'ana yayin da za ku sayar ku cika shi, yayin da za ku auna ku auna sikelin kada ku tawaye sikeli, wato ku karkata shi, yanda zai zamanto ba ku ba wa mutane haƙƙin su cikakku ba. Sai ya ƙarfafa da wala tabhasun nasa ashiya'ahum, kada ku tawaye ma mutane abubuwansu. Ta yaya za ku tawaye idan kuka rage mizani? Alal misali a daki kwano ai masa lamba ta ciki yanda yake zai zamanto ba zai cika sosai ba, ko kuma yayin da za a zo auno sai da za a zo awo sai a sanya dan yatsa a ciki, wannan dan wajen da dan yatsan ya shiga sai ya rage abinda za a auna mutum, ba za a cika ba. Dabaru dai waɗanda suke mutane sun san yanda suke dan su cuci mutane. Saboda haka wannan annabi Shu'aib ya zo da shari'a wadda za ta tabbatar da cewa an yi adalci wajen harkar mu'amala tsakanin mutane. Saboda mutane suna da haƙƙi, haƙƙin mutane Allah baya yafewa. Na fi haƙƙin sai ya yafe, amma haƙƙin mutane sai dai in su ne suka yafe. Amma in ka cuci mutum ko da ƙwayar zirra, to Allah maɗaukakin sarki sai ya bi masa haƙƙinsa. Saboda haka a cikin cinikayya ku zamanto kuna yin adalci. Kuma wannan shine mabudin samun gyara a cikin al'umma. Yace sannan kuma Allah yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kada ku yi barna a cikin ƙasa bayan an kyautata ta. Barna shine aikata ayyukan sabo, wanda daga cikin aikata ayyukan sabo shine yin wannan aiki na tawaye mudu da rashin gaskiya wajen mu'amala, yin algus. Wannan shine algus wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ghasha falaysa minna, wanda ya mana algus baya cikin mu. Yana daga cikin barna a bayan ƙasa. Barna a bayan ƙasa bayan gyaranta, menene gyaranta? Gyaran ƙasa shine abinda Allah ya kawo na gyaran ƙasa, kamar yadda malamai suke faɗa da abubuwa guda biyu, da hukuncin adalci wanda Allah ya dasa shi a cikin zukatan mutane. Kowane mutum ya san meye adalci, ya san meye zalunci. In aka yi adalci ya san an yi adalci, in ba yi adalci ba ya san ba yi adalci ba. Kowane mutum ya san wannan. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wawaba al-mizan. Allah ya shine ya aza mizani, wato shine ma'auni na tabbatar da adalci. Wannan daga cikin al-islah. Islahi na biyu shine manzan aiko da manzanni. Allah ya gyara ƙasa ta hanyar tabbatar da adalci da aiko da manzanni. Domin Allah ta'ala ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Allah ta'ala ya ce mun aiko da manzanninmu da ayoyi mabayyana, muka saukar da littafi tare da su da mizani, shine na adalci. Domin me? Domin mutane su tsaya da gaskiya, da mutane su tsaya da adalci. To wannan shine gyaran ƙasa din. Gyaran ƙasa abinda ya sa mutane su tsaya da adalci. To kada bayan an gyara ƙasa, manzanni sun zo, mutane sun karkace zuwa ga yin adalci cikin mu'amalarsu da juna, ko kuma ku zo ku dasa barna. Kun ga yana daga cikin irin wannan, bayan an gyara al'umma. Alal misali lokacin da aka yi ta yekuwa da kokari kan cewa a zo a aiwatar da shari'a, yanzu duk mu je mu aje ta waje daya, mu dawo rayuwa kamar da ɗan gudu ibnin su dawo, ɗan shaye-shayen giya ya dawo, komai da komai ya dawo, a rinka ganin wato kamar yin shari'ar yayi ne, wannan yayin ya wuce. Yana daga cikin wala tufsidu, wannan yana daga cikin al-ifsadu fil ardi ba'da islahiha. An gyara ƙasa ta hanyar an yi ƙoƙarin kamantawa, daga baya mutane su zo su watsa. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai kawo mana musiba a cikin al'umma baki ɗaya. Yanzu za ka ga irin ƙoƙarin da aka yanzu duk an manta da malamai da ba malaman ba, duk an manta wannan ƙoƙarin na a ce a tabbatar da hukuncin shari'ar musulunci, kamar yayi ne an yi an bari. Wannan tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke take sanya tsoro a cikin zukata, musamman ganin irin abin da ya faru na tarihin mu. Saboda haka lallai mu dawo ya zuwa ga ƙoƙarin kamantawa daidai gwargwado. Allah ta'ala ya ce Annabi Shu'aib, Allah ta'ala ya ce Annabi Shu'aib ya ce wa mutanansa, wannan shine fa alkhairi a gare ku. Ma'ana abin wato tsayar da tauhidi da yin adalci cikin mu'amala da rashin barna a bayan ƙasa shine fa alkhairi a gare ku. Alkhairi ne saboda zai kawo alkhairin duniya da lahira. Zai kawo alkhairin duniya domin yayin da mutane suka tsayar da yin adalci, suka tsayar da imani, zai zamanto kan cewa suna jin tsoron Allah, sun san suna da hurumi da suke kiyayewa. Shine abin da imani yake nunawa. Ba ka so ba za ka yi kama karya ba, cewa kana da iyaka. Ko yanzu kai mu'amala da mutumin da yake yana da addini da yake bi, ya fi kai mu'amala da wanda yake kafiri wato tsagwaransa. Kai mu'amala da Kirista gara kai mu'amala da irin 'yan China wanda ba su da addini. Ba ruwansu da addini. Sannan abu na biyu, mu'amalar ciniki, kiyaye ciniki alkhairi ne, domin duk mutumin da aka san cewar yana kiyaye haƙƙi, mutane za su so su yi mu'amala da shi. Ƙasar da aka san kan cewa akwai doka da ake kiyaye haƙƙi wajen ciniki, za a so a yi mu'amala da ita. Me yasa koyaushe kake ganin ana cewa bin doka, bin doka, bin doka? Domin ƙasar da take bin doka ita ce za ka iya zuwa ka ƙulla alƙawarin cinikayya ta shekara 10, ka san doka za ta tsare haƙƙinka. Amma ka je ka sa kuɗinka wanda daga wata hukuma ta zo sai da ce a'a, wannan ban yarda da wannan siyasar ba, wannan siyasar magabacina ne, wannan abin da yayi ne a lokacinsa, ni zan zo ni a canza wannan. Waye zai dai zo ya ce zai kawo kuɗinsa, ya zo ya kawo jarinsa? To ka gani shine tun gashi alƙur'ani ya nuna mana tun zamanin Annabi Shu'aib ake irin wannan, ake ce ma ƙasa kiyaye adalci da kiyaye tsare haƙƙi wajen cinikayya shine fa alkhairi a gare ku. In kuntum mu'minin, in ku mu'mine ne na gaskiya. Domin ma'ana imani ba zai zama wato ba za a iya tabbatar da wa'annan masalih din ba sai da imani. Wannan na farko kenan da yace in kuntum mu'mine. Ba a tabbatar da wata maslaha sai an tabbatar da imani. Shi yasa kafa tauhidi a cikin zukatan mutane shine farkon abin da za a yi. Sai da shine za a iya kawo gyara a cikin al'umma. Sannan kuma ya ci gaba da hana su daga miyagun abubuwan da suke. Yace wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna, kada ku zauna a kowace hanya kuna bawa mutane tsoro. Ma'ana an ce wannan al'adar mutanen Annabi Shu'aib ne kan cewar su masu karɓar kuɗin custom ne, masu tsare hanya ne, ƴan kasuwa in sun zo sai ko su biya kuɗi ko kuma a kwace musu kayansu, wanda yake wannan haramun ne. Kaga mutane in suka san ana yin haka za su bi wannan hanyar ba, sai su nemi wata hanya su bi. In suka nemi wata hanya suka bi, arziki ya kauce daga wannan kasar ko bai kauce daga wannan kasar ba, arziki ya kauce, saboda haka babu alkhairi a gare su. To wannan ya ɗaya daga cikin abin da aka ce suna yi. Waɗansu kuma suka ce tafsirin wannan ayar akwai abin da ake kira al-tanazu, wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi. Ma'ana tu'iduna man amana bihi wa tasudduna man amana bihi, kada ku tsaya a kowace hanya kuna ba da tsoro ga waɗanda suka yi imani da Allah. Kada ku zauna a kowace hanya kuna hana wanda ya yi imani da Allah ya je ya zuwa ga tafarkin Allah. Waɗansu kuma suka mayar da zamirin ya zuwa ga Annabi Shu'aib, wala taqudu bi kulli siratin, kada ku zauna akan hanya kuna ba da tsoro ga waɗanda suka yi imani da Annabi Shu'aib. Wata suduna man amana bihi, man amana bi annabi wato bi Shu'aib, kuna hana wanda duk ya imani da Annabi Shu'aib kan ya je wajensa. Wato suna zuwa hanyar da mu'minai suke zuwa wajen Annabi Shu'aib su ji wa'azi su hana su. Wannan a bisa tafsiri, wata fuskar tafsiri kenan wanda waɗansu malamai suka rinjayar kan cewar a ba ba wai suna fashi bane a hanya a'a sun dauki damarar yaki da duk wanda suke bin tafarkin Annabi Shu'aib wato suna hana su zuwa kamar ka zo ka ce zaka hana mutane zuwa wajen wa'azi wata bugunaha iwaja kuma kuna yaki wato kuna neman karkata a cikin hanyar shine kuna bata kiran Annabi Shu'aib ma'ana kuna bata addinin sa ku ce addinin da yake babu yanci addinin da ya hana mutane su tasarrufi a cikin dukiyarsu kamar yanda suke cewa atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha kana hana mu ne mu bauta mu waɗanda iyayenmu suka bauta mu komi abinda muka so a cikin dukiyarmu kace za ka kawo mana dokoki kan yanda zamu tasarrufi yanda zamu cinikin mu saboda mutane suna ganin su ne da kudin su su sai kware suka nema dan me zaka sa musu doka da za ta ce ga yadda za su yi da kudin su saboda haka wani ya tsaye daga cikin aibata tafarkin Allah da mutanen Annabi Shu'aib suka kasance su ne shine wata bugona ha'iwaja kuna san karkata a cikin ta duk waɗanda suke yaƙi da addinin Allah sawa'un a wajen rubuce-rubucen su ne ko wajen maganganun su ne ko suke izgili da addinin Allah suke izgili da ayoyin Allah suke izgili da mabiya addinin Allah ko suke izgili da wata alama daga cikin alamomin addinin Allah kamar su izgili da gemu ko su izgili da wato dauke a janye wando kada ya rinka jan kasa duk wata alama ta addini waɗanda suke izgili da ita sun shiga cikin wannan wata buguna ha'iwaja kuna neman karkata a cikin ta shine masu aibata addini masu wargi da addini masu izgili da alamomin addini to abinda mutanen Annabi Shu'aib suka yi kenan kaga wanda suke wannan limaman su ranar alkiyama su ne mutanen Annabi Shu'aib Allah ya kiyashe mu sannan Annabi Shu'aib a bisa jerin gwanan annabawa ya tunatar da su ni'imar sa kamar yanda sauran annabawa suka tunatar da su ni'ima domin kamar yanda muka ce godiya ga Allah mabudin shigar imani zuciya ce yace wadkuru id kuntum qalila ku tuna yayin da kuke kadan fa kasarakum Allah ya yawaita ku yawan mutane abu ne wanda yake karfi ga abu ne wanda yake masdari na izza da karfi ga al'umma waja'alnakum akthara nafira Allah yana fadan ni'imar sa da bani Isra'il muka sanya ku kafi yawa amma mu yanzu abin sai a ce a rage iyali a kayyade iyali saboda an aka yawan iyali wannan zai kawo raunin arziki da sauransu da sauransu alqur'ani ku cike yake da nuna wannan cewa yawa yawan al'umma karfi ne ga wannan al'umma yawan al'umma karfi ne ga wannan al'umma gashi Allah yana ce ma Annabi Shu'aib yake ce ma mutanen sa da ku kadan ne Allah ya yawaita ku ku tuna wannan ni'ima da Allah ta'ala ya muku wanda yake kuma haka ne domin kowane rai yana zuwa da arzikin sa saboda yayin da mutane suke goma arzikin su na mutum goma ne in suka zamanto 100 arzikin su na mutum 100 ne in suka zamanto miliyan arzikin su na miliyan ne kuma ku duba ku gani kasashe yanzu da suke da dukiyar da yawa amma ba su da yawan mutane neman su kawo mutanen suke yanzu kamar kasar Almania duk macin da ta zo haihuwa za a bata kyauta sannan za a bata hutu za a bata damar hutu har na wata 6 kuma a rinka biyan ta albashinta cikakke bata aiki har wata 6 za a bata na hutu saboda mai so suke a haihu saboda mutanen karewa suke tsofaffi sun fi samari yawa da aka samarin aikin din da suke yi dan a biya kudin fansho da gratuity ne na tsofaffi suka tsofaffin ba aikin da suke kuma su yin wannan aikin wanda yake za a samu a dauki nauyin tsofaffin ba su da yawa saboda haka tattalin arzikin kadan yake yana ja baya GDP din yayi kadan tunda GDP din yayi kadan kuma ga nauyi na al'umma ba zai iya daukan nauyin al'umma ba saboda haka suke so a samu karin mutane to mu dai muna tare da alqur'ani Allah ya ce wadkuru id kuntum qalilan fakatharakum sannan yayi musu wa'azi wanzuru kayfa kana aqibatul mufsidin mabarnatan da yake cewa ku duba yaya karshen su yake Allah ya bayyana su a cikin suratul hud wa ya qul la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id mabarnatan sune mutanen annabi nuhu da mutanen annabi hud da mutanen annabi salih da mutanen annabi lut ku duba huwa karshen su yaya kasance wanda ya nuna kan cewar mutanen madiyan suna da labarin abin da ya samu waɗannan mutane da Allah madaukakin sarki ya ambata su wato tarihi ya kiyaye abin da ya faru ga waɗannan cewa ga an halaka su kuma dalilin halakar barnar da suke a bayan ƙasa ta hanyar saba ma manzannin Allah sannan Annabi Shu'aib yayi tahkimi ya zuwa ga Allah wanda yake shine mai da hukunci ya zuwa ga Allah cewa mu mun imani waɗansu ba su imani ba kuma babu abin da zai raba gardama to a tsaya Allah madaukakin sarki ya raba gardamar fasbiru mi hakuri ga baki ɗayan mu wadansu sun ce fasbiru wannan umarni ne ga su mu'mine kan cewa ku yi hakuri har sai Allah ta'ala ya yi hukunci kamar yanda annabawa suke gaya ma mabiyansu kan cewa ku yi hakuri ku dage akan imani har sai hukuncin Allah ya zo kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga irin su Habbab ibn al-Arad da sauransu a cikin hadisai da suka zo na'am قال الملأ الذين نعم واذكروا إذ كنتم وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين يميده كنشي ذوى قال الله يسفى انتاشي دا ونن سفى تيواشيني خير الحاكمين في أي يما سوه كنشي دا هكا ونن سوناني نا الله جل وعلا سفى تيدا كتكين سفو فنسا saboda haka zaka iya roƙon Allah kai tawassuli da wannan suna kace as'aluka bi annaka khairul hakimin an tahkuma baini wa baina man adani bidhafri ko da makamancin wannan kai tawassuli da wannan suna na Allah jalla wa ala na'am Allah ta'ala ya ce qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi manyan mutane waɗanda suka yi girman kai daga cikin mutanansa sai suka ce lanukhrijannaka ya shu'aibu zamu fitar da kai ya kai shu'aibu walladhina amanu ma'aka da waɗanda suka yi imani tare da kai min qaryatina daga al-qaryanmu aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo ya zuwa ga addininmu qala aw law kunna karihin sai annabi shu'aibu ya ce ko da mun ki mu dawo ga addinin naku haka za ku yi mana ku tilasta mu fita daga cikin gidajenmu qadifta raina ala allahi kadiban in udna fi millatikum lalle haqiqa mun yi ma allah kiran ƙarya idan muka dawo ya zuwa ga addinin ku bada idna jana allahu minha bayan allah ya tsirtar da mu daga gareta daga wannan hanya taku wama yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha allahu rabbuna baya gare mu mu dawo ya zuwa ga tafarkinku na addininku sai dai idan Allah ya so ubangijinmu wa sai rabbuna kulli shay'in ilma ubangijinmu ya yalwaci dukkan abu da sani alallahi tawakkalna mu dai mun dogara ga Allah rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq Allah kai ya ubangijinmu kai hukunci tsakaninmu da mutananmu da gaskiya wa anta khairul fatihin kai ne fiyayyen masu hukunci Allah madaukakin sarki ya bada hikayar jawabin wato mutanen annabi shu'aibu jagororin al'umma na annabi shu'aib da wa raddin da suka yi ma wa'azin annabi shu'aib wanda a ciki za mu gane wato ɗabi'ar jagororin kafirci wajen mu'amalarsu da wa'azi da masu yi musu wa'azi wanda a ciki zai zamanto akwai rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa kan cewa wannan sunnar Allah ce da waɗanda suka kangare ma tafarkin Allah Allah ya ce waɗannan kafirai jago waɗannan shuwagabanni na al'umar annabi shu'aib waɗanda suka yi girman kai ma'ana ba wani abu ne ya hana su bin annabi shu'aib ba illa girman kai saboda suna ganin su ne manya sun fi ƙarfin su zamanto mabiya sai dai su a bisu suka ce za mu kore ka daga garinmu ya kai shu'aib da wanda suka yi imani da kai wannan ɗabi'ar kafirai ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'uduna fi millatina kafirai suka ce ma manzannin su za mu kore ku daga cikin kasar mu ko ku dawo cikin hanyar mu, wato ma'ana ko dai ku zauna ku yi addinin mu ko kuma mu kore ku. Almilla, abinda ake cewa almilla ita ce addini wanda ya hada mabiya da yawa. Addini na ƴan tsirarin mutane ba a ce masa milla, sai ta zamanto addini wanda yake ya ginu ta hanyar mabiya masu yawan gaske. Amma dan ƴan tsirarin mutane da suke akan wata akan wani addini ba za a kira addinin su milla ba. Fil ghalib za ka ga milla ana gadanta wato al'umma bayan al'umma. To sun kafa wannan addini wanda suka gaje shi iyaye bayan iyaye, kuma daula ce babba da mabiya masu yawa, saboda haka suka kira ta al-milla, suka yi ma Annabi Shu'aibu tahdidi, suka bashi tsoro. Wannan shine lokacin da Allah madaukakin sarki yake yanke hanzari, dan Allah ta'ala ya ce sunnarsa, yayin da kafirai suka gaya ma annabawansu haka cewa to ko dai suka basu tsoro da zasu kore su, Allah ta'ala ya ce fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin, sai Allah ya wahayi ga manzani cewa zai halakar da adh-dhalimin. Kuma kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa in kadu la yastafizunaka min al-ard liyukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Allah yake cewa sun kusa wato su baka tsoro su fitar da kai daga cikin garinka, idan ku da sun yi haka to ba za su zauna a bayanka ba sai kadan. Wannan sunnar waɗanda muka aiko ne gabaninka na annabawa. Yayin da wato kafirai suka ce za su kori annabi da mabiyansa daga garinsa, saboda ya ƙi ya dawo tafarkinsu, wato sun san cewa yanzu babu sauran wato ba su da shiri na su sassauci ko su karɓi gaskiya. To a lokacin nan sai Allah maɗaukakin su, in dai har suka ce za su kori annabi daga sun kore shi, to su ma ƙarshensu ya zo, dan yana fita to shikenan sai halaka ta zo akan su. Kaga suna koran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yakin Badar ya zo aka halaka dukkan manya-manyan Quraishu daga Abu Jahal da wannan sauran bakwai din da suke jagorancin kafirci a ƙasar Makka, duk suka halaka a lokacin yakin Badar. Wannan sunnar Allah ce jalla wa ala. To yayin da suka gaya ma Annabi Shu'aibu wannan magana, Annabi Shu'aibu sai ya ce kilas ne ko da mun ki mu dawo tafarkinku, cewa muke addini ba a bisa qana'a ake yin sa ba, za mu dawo addini ne ta tilas, za mu zo mu ba addini ne ta tilas. Yace ai idan Allah ya tsirar da mu bayan ya bayyana mana watan da ke cikin addinin ku, sannan mu kyale wannan bayani na Allah, mu dawo mu ce tafarkinku daidai ne, mun kira ma Allah ƙarya. Wannan shine hukuncin duk wanda wato ya musulunta sannan daga baya ya zo ya dawo ya zuwa ga kafirci ya ridda, ya kira ma Allah ƙarya. Tamkar ya ce ne a ai da na musulunta din na zo na gane kan cewar ai babu komai a cikin addinin, ba gaskiya bace. Saboda haka kafirai suke amfani da wannan dan yaki da addinin musulunci, kamar yadda Yahudawa suke yi. Ku musulunta da safe, in yamma ta yi ku ce a mun shiga addinin ma, mun ga duk ba shari'a bace, saboda haka mun dawo zuwa ga addinin mu. Kamar yadda yazo a al'adar Yahudawa ne suke yin haka. To kuma ko yanzu in ka kula yadda ake yi da wanda suke ridda, yadda kafirai suke yi a yayata su, kamar irin su me yasa aka karbi Salman Rushdie, aka yi masa abinda aka yi masa da wannan hirsi din nan, yar Somalia, hilmi hirsi ta nan, wata yar Somalia wadda aka bata makami a America, ta yi littafin ta kato, wata wadda ta yi ridda ce, yar Somalia musulma ce, ta yi ridda, ta yi littafi kato, har ta je ta yi bayani a gaban majalisar wakilai ta America, ana haba-haba da ita, saboda me? Kawai saboda ta yi ridda. Ba kowan kowa bace, ba ilimi gare ta ba, ba malama bace, amma aka mayar da ita sananna a duniya, sai a ba su ma hatta shaida girmamawa, a ce hatta kai makamin da za a sanya ta zo ta yi jawabi a gaban Congress na America. Haka Salman Rushdie shi ma aka ba shi tsari, saboda kawai ya musulmi ne asali, ya yi ridda, ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zagi annabawa da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi ridda, saboda haka aka yi haba-haba da shi. To wannan shine ainihin kira ma Allah ƙarya. To Annabi Shu'aib ya ce idan muka yi haka, bayan Allah ya tsirar da mu daga kafirci, mun shiga imani, muka dawo muka koma cikin kafirci, an min kira ma Allah ƙarya, domin mun ga bayani babu abin da zai nuna mana kan cewa gaskiya ce muka gani muka dawo gare ta, muka dawo zuwa ga addinin, sai dai a ce mu yi haka dan mu kira ma Allah ƙarya. Wanda ko ya san girman Allah, har ya dandana sanin girman Allah da imani, taya za a yi ya kira mu Allah ƙarya? To sannan yayi ladabi tare da Allah, yace ba zai yi mu dawo hanyar ku ba, dan ya nuna cewa ba ai ba wai shine yake da iko ba. Yace illa an yasha Allahu rabbuna, sai Allah ya so ubangijinmu, domin Allah mai iko ne bisa komai, ba mu san abinda gobe za ta kawo ba. Yanzu mu mun san ga abinda muke akai, kuma ba mu da niyyar mu dawo hanyar ku, amma ba ma cewa muna da ƙarfin mu tabbata akan wannan sai da mashi'a, sai da nufin Allah. To haka ake so musulmi ya kasance, ko yaushe ya ringa hango Allah, kada ka ringa dogara da ƙarfinka, kace ni da in bar imani har abadan abada, eh kace illa an yasha Allah. Saboda haka al istithna fil iman da ake cewa ana mu'min insha Allah, da ake cewa ba a so a faɗa, ana nema idan ka faɗe shi ne ta togaciya na kan cewar wato ba wanda ya san haƙiƙanin mumini. Amma in ka ce ana mu'min insha Allah, ma'ana ni mumini ne, zan tabbata akan imani har na mutu insha Allah, wannan babu laifi kai istithna ta wannan babin ne. Amma ka ce ana mu'min insha Allah, ni mumini ne in Allah ya so, saboda baka sani ba ko kai mumini ne haƙiƙatan ko kai ba mumini ne haƙiƙatan ba, wannan shine ba a so. Ka ce ana mu'min, kada ka ce insha Allah, ma'ana kai mumini ne haƙiƙatan. Amma kan cewar abinda zai zo fil mustaqbal, nan gaba ba zan bar imani ba na dawo kafirci, kace insha Allah, dan ka mayar da al'amarin ya zuwa ga Allah. Kai dai ga abinda kake akai, amma Allah yana son ayi ladabi tare da shi, cewa komai a hannunsa yake. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'arsa yake cewa ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dini, ya kai mai yawan jujjuya zukata, ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Wannan ladabi ne tare da Allah. Wajen rabban sannan suka karfafa wannan da tawakkali ga Allah jalla wa ala, ma'ana akan ya tabbatar da mu akan imani, muna dogara a gare shi. Sannan kuma yace Allah ya fatahi tsakaninsa da mutanansa. Al-fathu anan wajen Abdullah ibn Abbas yace sai da ya ji wata mata ta ce tana rigima, mata daga cikin kabilar Himiya, tana cewa iftah baini wa baina zawji, ya san cewa ma'anar wato iftah bainana wa bainal qaumina ay uhkum, kai hukunci tsakanin mu. Al-fattahu al-qali a cikin yaransu, saboda haka wannan daga cikin alqur'ani da yazo da yaran wato wata kabila ta Larabawa, da nufin kan cewa Allah kai hukunci tsakanin mu da mutanen mu da gaskiya, kuma kai ne fiyayyen masu hukunci. Na'am.
Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi la'in ittaba'tum shu'ayban innakum idhan lakhasirun. Fa'aqabathumu ar-rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Alladhina kazzabu shu'ayban ka'an lam yaghnaw fiha. Alladhina kazzabu shu'ayban kanu humul khasirin. Wa tawalla 'anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakayfa asa 'ala qaumin kafirin.
Allah ya ce wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, manya-manya waɗanda suka kafirta daga mutanen annabi Shu'aibu suka ce la in ittaba'tum shu'ayban innakum idhan lakhasirun, wallahi idan dai kuka bi Shu'aibu to ku a yayin nan kun zamanto tababbu. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin, sai girgizar ƙasa ta kama su. Fa asbahu fi darihim jathimin, suka wayi gari gurfanannu a cikin gida, a cikin wato garin su. Alladhina kadhabu shu'ayban ka'an lam yabnaw fiha, waɗanda suka ƙaryata Shu'aibu kamar basu rayu, kamar wato basu zauna a cikin wannan alƙarya ba. Alladhina kadhabu shu'ayban kanu humul khasirin, waɗanda suka ƙaryata annabi Shu'aibu su ne suka zamanto tababbu ba wasu ba. Fatawalla anhum, sai annabi Shu'aibu ya juya ga barinsu. Wa qala, yace musu ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi, ya ku mutane na haƙiƙa na isar muku da sakonnin ubangijina. Wa nasahatu lakum, na yi nasiha a gare ku. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin, ta yaya zan yi bakin ciki akan mutane wanda suke kafirai? Wannan bayan wannan al-istiftah fastaftah kamar yadda Allah ta'ala yace fastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, suka yi istiftah suka nemi Allah ya hukunci, wato al'amari ya riga ya zo karshe kenan, an yi wa'azi masu karba sun karba wanda ba su karba ba su da niyyar karba. So mutanen Shu'aib suka ci gaba da ban tsoro, suka ce duk wanda idan dai kuka bi annabi Shu'aib to ku ne fa za ku taƙi. Wato a lokacin nan ne ma suke kuma su zaƙulo daga cikin mabiya annabi Shu'aib a wato a rauna nasu da tahdidi, in ba kuka ci gaba da binsa ku ne za ku taɗe, mu ne muke da kuɗi, mu ne muke da shugabanci, mu ne muke da jagoranci, mu ne muke da ilimi, mu ne muke akan abin da iyayen da kakanni suke akai shekara da shekaru, kuna ganin hadaran mu ta ci gaba, to in dai kuka zo kuka bi wannan sabon abin da annabi Shu'aib ya kawo ku ne za ku taɗe. To Allah ta'ala sai ya ce sai fa akhadathumur rajfa, sai girgiza ta same su. Ar-rajfa shine zilzal. A cikin suratul Hud Allah ta'ala ya ce fa akhadathumus sayha, sai wato as-sayha ihu wato kururuwa ƙara mai ƙarfi ta same su. A cikin suratul Shu'ara kuma ya ce fa akhadahum azabu yawmi dhulla, azabar ranar girgije ranar duhu ta zo ta same su. Al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yace duk wannan ya same su, sai dai Qur'ani ko a wani waje yana fadan wani abu daga cikin abin da ya same su. Sun nemi Allah ya saukan musu da girgije daga sama ya rufe su, fa asqit alaina kisafan minas sama in kunta minas sadiqin, haka suka ce ma annabi Shu'aib, ka saukar mana da yankin sama ya fado kan mu ya rufe mu, yanki na sama ya yanko ya fado ya rufe mu, haka suka ce ma annabi Shu'aib. Sai ko Allah ya kawo musu din wani girgije wanda yake a cikin sa wuta ce a sama, shine azabu yawmi dhulla, fa akhadahum azabu yawmi dhulla, ranar wato inuwa mummunan inuwa wanda take inuwar girgije mai wuta a cikin ta. Sannan kuma saiha ta kama su yayin da wannan abin yazo da suka ce a kifan mana da sama, sai suka ga gashi nan yankin saman girgije mai wuta yana saman su. Sannan kuma aka yi musu ƙara wanda ta fitar da rayuka daga cikin jikinsu, wanda saboda ƙarfin ƙarar sai da ƙasa ce girgiza, saboda haka duk abubuwan guda uku sun zo musu. To shi yasa Allah a ko'ina sai ya yi ishara ga ɗaya daga cikin abin da ya same su ɗin, wanda shi a kan kansa ya isa ya halakar da su, kowane ɗaya ya isa ya halakar da su. To bayan wannan suka wayi gari gurfanannu a cikin gidajensu, ga gidajen habararsu ta yi saura, amma su kuma babu su, babu wani akiba a gare su. Allah ta'ala sai ya juya ya ce to waɗanda suka karyata annabi Shu'aib ga ƙarshensu, ka allam yaghnaw fiha, kamar ba su zauna a cikin wannan alƙarya ba, kamar ba su zauna a cikin wannan habarar da suka gina ba. Alladhina kadzabu shu'aiban kanu humul khasirin, waɗanda suka karyata annabi Shu'aib, yasa aka ƙara maimaita su, waɗanda suka karyata Shu'aib su ne suka kasance taɓaɓɓu ba wasu ba. Da suna cewa in kun bi Shu'aib ku ne taɓaɓɓu, to Allah ya ce su waye taɓaɓɓun? Wanda suka karyata annabi Shu'aib su ne suka tabbata taɓaɓɓu, da shaidar tarihi da kuma shaidar wannan nassi da muke karantawa gashi nan za a karanta shi har Allah ya nade ƙasa. To sannan annabi Shu'aib ya juya ya kalli mutanansa ya ce ya ku mutane na, hakika na isa muku da sakonnin Ubangiji na. Wato dukkan shi ne ya hada da tauhidi da shari'a da ya zo da ita, dukkanin sakon Allah maɗaukakin sarki ya ce na isar muku da shi. Wa nasahatu lakum, nayi muku nasiha, kamar yadda ce in uridu illa al-islaha mastata'tu, ba abin da nake so fa sai dai in kawo gyara gurgurdan iko. Ina yi muku abin da zan ce zalikum khairun lakum, shine yafi alkhairi a gare ku a daidai kunku da kuma a al'umma. A al'ummance za ku zamanto arzikinku ya haɓaka, abubuwan da ya haɗa da ya gaya musu. Yanzu menene a cikin wannan abin da annabi Shu'aib ya gaya musu in ba nasiha ba? Ku yi mu'amala wadda take ta adalci. Muna gani yanzu wannan mu'amalar da annabi Shu'aib ya kawo ita ce fa ake ƙoƙarin tutiya da ita a cikin ƙasashe, yanzu ake kafa hukumomi domin yin wannan hukumomi wanda za su tsare haƙƙin ɗan adam, haƙƙin mai saye, hukuma wadda za ta rinƙa bin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana, yana shiga kasuwa ya duba kayan da ake sayar ma da mutane, ya ga wata koma ta abinci sai ya sanya hannunsa ƙarƙashi sai ya ji danshi, ya ce ma haza ya sahibat ta'am, menene wannan danshi? Ya ce asabatu sama ya rasulullah, ruwan sama ne ya zo ya same shi. Ya ce me yasa baka sa a sama ba dan mutane su gani? Man ghashsha falaysa minna, ya nuna mana yadda hizba ya kamata su su rinka shiga kasuwanni suna ganin masu yin algus dan a fitar da su. Kaga akwai hukuma wadda za ta rinka bin gidajen mai ta duba ma'aunin mai a duba a gani an wato an murde shi ko ba a murde shi ba. Mu yanzu kaga ba mu da alama, sai dai in kaga gidan mai ɗan hayas da yawa suna zuwa, to ka san ba a murde shi ba, saboda sun san inda ake murdewa. In kaga ɗan hayas suna zuwa da yawa gidan mai, to na asalin ne, gangariyan ne. To kamata yayi a ce akwai doka wadda take bin, to kaga duk wannan faila daga cikin wa'azin Annabi Shu'aib. To wanda yake samma al'umma su si wannan a ce bai musu nasiha ba, shi sa yace wannan sahatu lakum, dai muku nasiha na sa ku a hanya ta daidai wanda za a samu ci gaban al'umma. Yanzu gashi nan kasashe doko wato ma'aikatu suke yi masu yin wannan, wanda za a tabbatar an tsarewa mutane haƙƙinsu, domin da haka ne zai zamanto an yi wato an yi mu'amala a bisa tsari, a bisa doka, an tsarewa kowa haƙƙinsa. Me sai an tsare masa haƙƙinsa, me sayarwa an tsare masa haƙƙinsa, ba a cuci wannan badan wannan, ba a cuci wancan badan wancan. To shine yace wannan ne muku nasiha. In mutum ya tsaya ya duba ya ga irin abubuwan da Annabi Shu'aib ya gaya mutanansa, ya kunshi nasiha. Dan haka yace to ta yaya zan yi bakin ciki akan kafirai? Wato ma'ana kada kai bakin ciki akan abin da ya samu kafirai saboda kafircin su, kada ka tausaya musu. Kamar yanda fasikai ba a tausayin su yayin da suke ake musu haddi, haka zalika kafirai idan ƙarshen aqiba su ta zama mummuna, kada kai tausayin su. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, la tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzan alaihim, kada idanunka ya miƙu ya zuwa ga abinda muka wato jiyar da su dadi na dangin jin dadi da muka jiyar da su dadi. Wala tahzan alaihim, kada kai bakin ciki akan abinda zai same su, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda matakan nasiharsa yana bakin cikin wato kutsawar kafirai a cikin kafirci, yana ganin yaya aqibar su za ta kasance, saboda shi ya je ya gano, ya sani, ya san karshen mummunan aqibar kafirci. Amma sai Allah ta'ala ya hana shi, ya ce fala ta'asa alal qawm wala tahzan alaihim. To wannan ya nuna wato ba a san mutum ya samu wannan karkata ya zuwa ga kafirai yanda har zai rinka jin tausayin su. Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu da kiyayewarsa, ya kare mu da kariyarsa. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akwai sanarwa kafin a tashi da Allah. Waɗanda suke son tafsirin akwai tafsiran da ake sawa a internet a dawa nigeria.com. dawa ba ta ci ba, da'awa ce, sai aka mai da ita dawa, dawa da h, d a w a h sannan nigeria kalma daya .com. akwai wannan tafsiri da muke a nan masallacin Al-Furqan da tafsirin Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo da tafsirin Dr. Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu da tafsirin Sheikh Muhammad bin Uthman. Duk zaka samu waɗannan tafsirai a wannan, zaka iya downloading a cikin wayarka ka rinka ji. Duk randa aka yi tafsirin nan akwai ƴan uwa da suke wannan kokari, Allah ya saka musu da alkhairi. Malam Abubakar suna sawa a internet domin mutane su ɗauka a ko ina suke. Sannan gidan rediyon FRCN na Abuja yana sa wannan tafsiri daga karfe 10 zuwa karfe 11 a tashar karamin zango SW 7.75 7.75 shortwave kenan SW. Ana kama wannan tafsiri saboda haka ko ina za a iya jinsa. Haka zalika gidan Radio Freedom suna sanyawa da karfe 7 zuwa karfe 8 na safe, da gidan Radio Rahama da karfe 12 zuwa karfe 1 na rana. Wanda suka dauki nauyin wannan karatu, Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, Allah madaukakin sarki ya kai musu ladan cikin kabarin su, Allah ya ba su ladan yada ilimi mai amfani. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu. Yawa sai kuma gidan radio gidan television na CTV na ARTV ana sawa da karfe 5 zuwa 6, kuma ana kamawa a FM 101.1 da karfe 5 zuwa karfe 6. Duk wanda suka yi su ma dai duk Allah ya saka musu da alkhairi. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
mala abakar ne ya rubuta ba ni
ta
eh raji dai mu ba
ai na ka kwanci ne na asali mala.